الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من لساني صدوة اليوم زام السيكة بعد كراتومو كتن لساني ظاهرة ضعف الإيمان نا الشيخ محمد صالح المنجي دبا من توا أكراتوم نكرشي muna cikin bayani akan abubuwa hanyoyi da mutum zai bi ya magance matsalan raunin imani a zuciyarsa. Abu na karshe da muka yi bayani akai shine wato yin tunani akan ayoyin Allah al-kauniyya, mana ayoyin halittun Allah subhanahu wa ta'ala, irin halittan sama, halittan kasa, halittan duwatsu. Mutum ya dubi girman waɗannan halittun, ya dauki darasi daga gare su. Wannan yana da cikin hanyoyi da mutum zai bi ya kara imani a cikin zuciyarsa. Za mu tashi daga abu na 11 da malam ya kawo, inda yake cewa wa min al-umuri baligatu al-ahmiyya fi ilaji dafi al-iman zikrullah ta'ala. Daga cikin al'amura waɗanda suke da muhimmanci sosai wajen magance matsalan raunin imani akwai zikirin Allah. Sai ya dinga tunawa da Allah subhanahu wa ta'ala, yana zikiri da harshenta. Wannan yana taimakawa ya zama to kullum mutum yana tunawa da Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yace wa huwa jala'ul qulub, zikrin Allah shine abin da yake yayi zuciya zukata, wa shifa'uha kuma shine warakanta, wa dawa'uha inda i'tilaliha shine kuma maganinta a yanayin rashin lafiyanta. Yace wa huwa ruhul a'mal as-saliha, wannan zikrin shine ruhin ayyuka nagari. وقد امر الله به وقال حقيقه الله سبحانه وتعالى ياي امرني دشي الله سبحانه وتعالى ان اتوا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا قول ان فكاي ايماني هو امبتي الله امبتو واني يوا ووعد بالصلاح من اكثر منه هكذا كما الله ياي الكون ربوتا ودك ولي يويتا ذكري وقال الله يتي واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله يتي هو امبتي الله سودا يوا لعلكم تفلحون لسماني ذاك ربوتا. وذكر الله وذكر الله اكبر من كل شيء. ما ليش ذكر الله كما شيني في جرما اكن فوانا ابو. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى ولا ذكر الله اكبر. التي للي ذكر الله شيني ما في جرما. وانا ايا ما لنصنع فصل راشد فصل ابو دابي. انا فاتا مغني. وصنع لنصنع فصل راشد معنا wato ambaton Allah shine fi girma akan duk sauran ayyukan ibada da zaka yi. Ina fata mun gane. Zikirin Allah ya fi girma akan sallah, ya fi girma akan azumi, ya fi girma akan sauran ayyukan ibada. Shine wannan zikirullahi akbar. Ina fata mun gane. Wasu malamai kuma suna fassara shi kamar da aka rubuta daga Ibn Abbas, yana fassara shi da cewa abinda ake nufi da ayan shine wato zikirullahi iyana akbar min zikrina iyahu. Mana ambato Allah, mana ambato mu da Allah yake yi a gaban mala'iku ya fi girma akan ambaton mu da muke yi ga Allah subhanahu wata'ala. Mun fahimci wannan shine wala zikrullahi akbar, haka wasu malamai suka fassara shi. Amma malam ya dauki fassara ta farko, shi yasa ya kawo shi anan. Yace wa huwa wasiyatu nabi sallallahu alaihi wasallam liman kasrat alaihi shara'il islam, zikirin Allah kuma shine wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutumin nan da ya zo wurinsa ya kawo masa kukan cewa hukunce-hukuncen shari'a sun yi masa yawa. Wani mutum ya zo wurin manzo Allah ya ce masa hukunce-hukuncen shari'a sun yi masa yawa, saboda haka ya ba shi wasiya da wani abu a ciki wanda zai dinga aikatawa kullum. Sai manzo Allah ya ce masa mai faƙa Allahu la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, manzo Allah ya ce masa kada harshenka ya gushe yana danye da zikirin Allah subhanahu wataala. Ina fata mun gane wannan ya fi maka sauki a cikin sauran a cikin hukunce-hukuncen shari'a gaba gida, saboda haka mutum ya yawaita zikiri a kullum ya zama to yana cikin zikirin Allah. Yace wa huwa maradatu lirahman, zikiri abu ne wanda ubangiji mai rahma ya yarda da shi. Masradatu lishaitan, abu ne wanda yake koran shaitan. Mudilu lilham walgham, abu ne wanda yake cire bakin ciki da damuwa. Jalimu lirizq, abu ne wanda yana jawo arziki. Fatinu li abwabil ma'rifa, abu ne wanda yake bude kofofin ilimi. Wa huwa girasul janna, haka nan kuma shine shukan aljanna wa sababun li tarki afati lisan kuma sababi ne wanda zai sa mutum ya bar duk cututtukan harshe idan mutum yana yawaita zikirin Allah ba zai samu lokacin yi da mutane ba ko lokacin zagi mutane ko lokacin surutun banza da sauran cututtukan harshe saboda haka zikirin Allah yana taimaka ma mutum ya nisanci wannan abubuwa yace wa huwa salwatu ahzanil fuqara kuma shine wato abin da yake hutar da ko abin da yake yaye bakin cikin matalauta talakawa alladina la yajiduna ma yatasaddaquna bihi wadanda ba su samu abin da za su sadaka da shi ba fa awadahum Allah bi dhikri sai Allah ya musanya musu da dhikri alladhi yanubu an ta'ati albadaniyya wanda shine a madadin ayyukan biyayya na jiki wal maliya da kuma ayyukan biyayya na dukiya wa yaqumu maqamaha kuma yana tsaya a matsayinta kun san hadisin da talaka su kazo ruman zara salatan suka ce menene zahaba ahlul dusur bil ujur masu wadata sun tafi da ladan su sun kwashi ladan gaba kida suna azumi yanda muke azumi suna sallah yanda muke sallah amma kuma kare akan haka suna sadaka da kudi mai yawa cikin dukiyar su manzo Allah ya ce Allah bai ba ku ko abin da kuka sarka da shi ba sai kuma ya ba su shawara su dinga yin tasbihi su dinga yin tahlil da takbir da sauran saboda haka mana sun zo wurin manzala da bakin ciki sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi bakin cikin su da menene da zikirin Allah subhanahu wataala ina fata mun gani yace wa tarku zikrullah min asbab kaswatul qalb idan mutum ya bar zikirin Allah wannan yana cikin abin da ke jawo a zuciyarsa yake kashe ina fata mun gani barin zikiri yana jawo ke kafancin zuciya sai ya kawo wani baita nan da wani yake cewa fa nisyanu zikrullah mautu qulubihim wato mantar da zikirin Allah da suka yi yana magana kan kafirai ne mantar da zikirin Allah da suka yi shine mutuwan zukatan su mautu qulubihim shine mutuwan zukatan su wa ajsamuhum qabla alquburi quburu haka nan kuma jikin su sun kafi a shigar da su cikin kabari kaman kabari suke ina fatan gani saboda me amma sai take babu wani abinda zai rayar da shi irin rayarwa na imani ina fatan gani ke sai ce wa ajsamuhum qabla alquburi quburu sai kuma yace wa arwahuhum fi wahshatin min jusumihim haka nan kuma rayukan su na cikin wato wahsha wato damuwa da kewa a cikin jikin su walaysa lahum hatta nushuru haka nan kuma ba za su samu wani farin ciki ba har zuwa ranar tashin kiyama ranar da za a tayar da su daga kaburin su a wasa wani walwala ba walidhalika la budda liman yuridu ilaja da'fi imanihi min al-iktsari min dhikrillah saboda haka dole ne duk wanda yake so ya magance masalan raunin imani sa to ya yawaita zikirin Allah subhanahu wataala qala Allahu ta'ala wazkur rabbaka idha nasi Allah yake ka ambaci ubangijinka idan kai mantuwa saboda haka zikirin Allah yana taimakawa mutum ya tuna duk banda duk abin da ya manta a Usman suna fassara wannan aya da cewa wato zikirin Allah yana sa mutum ya tuna abin da ya manta ina fata mun ga kawai me a shedan ne yake mantar da mutum ko ba ka bane kamar da yaron dan gida yaron Annabi Musa yace masa wa ma ansanihu illa shaytan an azkura ko ba ka bane to ka she mantuwa daga shedan ne Allah ya itta hawada alihim shaytan fa ansahu zikrullah saboda haka duk sanda mutum ya ambaci Allah yana koran shaytan wannan kuma sai sa shi ya tuna abinda ya manta ko kuma wasu rabbaka idza nasi mana ka tuna ubangiji duk sanda kan manta ka fa kace insha Allah kamar da yazo a cikin wannan suratul kaf wa qala Allah ta'ala mubayyinan athara dhikr al-qalb Allah kuma yana ce mana yato yana mana bayani tasirin dhikri akan zuciya Allah ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub Allah ce wadanda suka yi imani kuma zukatan su na samu natsuwa da zikirin Allah Allah ya ce to lallai da zikirin Allah zukata suke samu natsuwa saboda haka wannan yana ga cikin tasirin zikiri akan zukata wato zukata za su samu natsuwa wa qala ibnu qayyim rahimahullah ibnu qayyim Allah ya masa rahma yana cewa qala an ilad bi dhikr yana bayani ne akan wato yin magani da zikirin Allah yace fil qalbi qaswatu la yudibuha illa dhikrullah wato ana sa zuciya yana zaman to ke kasashiya babu abun da zai narkar da wannan abun ko kuma ya tafiyar da shi sai menene sai zikirin Allah subhanahu wataala fa yanbaghi lil abdi an yudawi qaswata qalbihi bi dhikrillah saboda ka ya kamata bawa ya magance wato ke kasashin zuciyarsa da zikirin Allah subhanahu wataala وقال رجل للحسن البصري رحمه الله وان مسوق ما يزوري امام حسن البصري يتي متى يتي يا ابا سعيد اشكو اليك قسوه قلبي ناكاو مكا كارن واتو كومبلين اكن منينه اكن كيكتشن زوتيانا قال سي امام الحسن البصري يتي متى عذبه بالذكر كنار كدشي كو كما كسفير ده wannan wannan abun da zikiri وهذا لان القلب كلما اشتدت به الغفله اشتدت به القسوه سو ده زوتيا duk sanda yayi tsananin gafala yayi tsananin samu kanta cikin gafala zaka samu zai yi tsananin zamanto ya ke kashe fa idza zakara Allah ta'ala zabat tilka alqaswa duk sanda mutum kuma yazo ya tuna Allah ya ambaci Allah to wannan ke kasashe zuciyarsa sai ya tafi kama yazubu rasas fil nar kamar da dalma yake narkewa a cikin wuta yace kama uzibat qaswatul qulub bimithli zikr Allah saboda ba a narkar da wannan ke kasashe zuciyar ke ka cewa da ke cikin zuciya kamar zikirin Allah subhanahu wataala yace wa zikru shifaul qalb wa dawa'uhu zikiri shine warakan zuciya shine kuma maganin sa wal ghaflatu maraduhu ghafala kuma shine cutan zuciya wa shifauha wa dawa'uha fi zikrillah warakanta da maganin sa yana cikin zikirin Allah subhanahu wataala qala mafhul zikrullahi ta'ala shifaun wa zikrun nas da'un imam mafhul yana cewa ambaton Allah waraka ne kuma ambaton mutane cuta ne saboda haka duk sanda mutum yake yawan tuna da Allah subhanahu wataala wannan zai kara masa imani a cikin zuciyarsa yace wa bi zikri yasra'u al'abdu ash-shaytan da zikri ne bawa yake iya samu rinjaya akan shaytan kama yasra'u ash-shaytan ahla al-ghaflati wa an-nisyan kama da shi ma shaytan yake samu rinjaya akan masu gafala da masu mantuwa ina wata magana idan suna yawaita zikiri wannan zai taimake shi ya samu rinjaya akan shaytan yanda shaytan shi ma yake samu rinjaya akan duk wanda ya bari zikiri yana cikin gafala kuma yana cikin mantuwa yace qala ba'd salat wani daga cikin magabata yana cewa idza tamakkana adh-dhikru min al-qalb idan zikiri ya karfafa a cikin zuciya fa idza dana minhu ash-shaytan sara'ahu idan shaytan ya zo kusa da wannan zuciyan to wannan zuciyan zata ci galaba akan sa zata rinjaye shi kama yasra'u al-insan idza dana minhu shaytan kama da mutum zai kama da a ce mutum yayi dambe da shaytan ya ci galaba akan sa yace fa yajtami'u alayhi shayatin bayan zuciyar mutum ya ci galaba akan wannan shaytan din shaytan ya koma a cikin hasara bai cima burinsa ba yace fa yajtami'u alayhi shayatin sauran shaytanu za su taru akan wannan shaytan din ay yajtami'una ala ash-shaytan alladhi hawala an yaqtariba min qalbi mu'min mana za su taru akan shi wannan shaytan da yayi kokari ya zo kusa da zuciyar mu'mini fa yakunun sai su ce mali hada me yasa ni wannan su shaydanu suna tambayan juna me yasa mu wannan shaytan ina fata mun gane fa yuqalu sai a ce musu qad massahu al-insi sai a ce ai wani mutum ne ya shafe shi kamar da dai idan mutum yana fama da ciwon aljanu sai a ce wani shaytan ya shafe shi to aka ci ma wannan shaytan shi ma zai koma za a ce ai wani mutum ne ya shafe shi ma ina fata mun gane yace wa aktharu an-nasi alladhina tamassuhum ash-shayatin hum min ahli al-ghaflah yab mafi yawancin mutanen da shaytan ke shafa shaytanu suke shafan su sune masu gafala alladhina lam yatahassanu bil awrad wal arkan wadanda basu wato basu kare kansu ba da wiridi da zikiri walidalika sahala talabbusu shayatin bihim shi yasa shaytan yake samu saukin wajen rikitar da su saboda haka mutum yana yawaita zikiri wannan zai taimake shi ya kiyaye shi daga shafan shaytan yace wa ba'd alladhina yashkuna min da'f al-iman tasqulu alaihim ba'd wasail al-ilaj wasu daga wasu mutanen wanda suke fama da raunin imani tasqulu alaihim ba'd wasail al-ilaj wasu hanyoyin magani yana musu nauyi mutum yana fama da raunin imani amma kuma in ka bashi magani wannan matsalar da yake da shi sai ya gani kamar wannan abu ya masa nauyi yace ka kiyamul layl daga cikin magani shine kiyamul layl wani kuma sai ya gani kamar kiyamul layl yana masa wahala ba zai iya ba wannan wafil da kuma nafil fili to fa yakunu min almunasib lahum albad'u bi hadha alilaj ir wannan mutare tun da ba za su yi kiyamul layl ba ba za su yi nafil fili ba to abun da ya dace da su shine su fara magance wannan matsalan da irin wannan magani wato da zikiri tun da wannan yana da sauki wal hirsu alayhi kuma su yi kokari akan wannan fa yahfazuna min alazkari almutlaqa ما يرددونه باستمرار كيف حدث ذكر الاذكار المطلقه اذا كانت الاذكار المطلقه انا نفي ذكر ده باقي يجي ده وني لوكتي كو وني وري با ذكر ده متزي يي اكو وني لوكتي mana malaman suna kasa zikirin gida biyu, akwai zikirin da an kayyade lokacin da ake yin shi da kuma wurin da ake yin shi. Misali akwai zikirin da ake dan za a shiga bayan gida, wannan zikirin ba a yin shi sai an zo shiga bayan gida, ko ba ka bane. Akwai zikirin da ake idan mutum zai yi bacci, ba a yin shi sai wannan lokacin, wannan zikir ne mukayyad. Akwai zikir kuma mutlak, zikirin da za ka yi a kowane lokaci wanda ba kayyade shi da wani lokaci ko wani wuri ba. To ya kamata mutum ya hada cewa wani abu daga cikin irin wannan na general din ma yuraddina, wanda zai dinga maimaita shi bistimrar a kullum. مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا وانا أقول لو كتير كان أوفيزين كان أساقو كان كتير هنيا كدين ما ميتا وانا. وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم لكم أير وانا ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيرها. هذا كم وانا تنسو أذكر ده وانا ذاك دين جيني أقول لو كتير haka na kuma wa yahfazuna kadhalik min al-azkari al-muqayyada. Ya kamata kuma su haddace wani abu daga cikin zikirin wanda aka kayyade shi da wani lokaci, al-azkar al-muqayyada allati ja'at fi sunna ma yuraddidunahu idha hana waqtuhu zamanan aw makanan. Wato su haddace wani abu da yazo a cikin sunna wanda za su dinga maimaita shi idan lokacin yayi ko kuma idan zo sun zo wurin da ake yin shi. Mithl azkar sabah wal masa, misali azkar sabah wal masa, zikirin da ake da safe da kuma maraice. Wannan da kuma zikirin da ake idan mutum ya zo yin bacci. Wal istiqar, kuma zikirin da ake idan mutum ya tashi daga bacci. Wal ru'a wal ahlam, kuma zikirin da ake yi idan mutum ya yi mafarki. Al ru'a wal ahlam zikirin mafarki ne, sai kuma bambancin shi shine al ru'a shine wato mafarki daga Allah subhanahu wa ta'ala, wal hulum shine mafarki daga shaytan. Ina fata mun gane kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi, yace ar-ru'ya as-salihah min Allah, yace wal hulum min ash-shaytan. Saboda haka idan mutum yayi mafarki ya gan abun farin ciki, ina fata mun gane wannan daga Allah subhanahu wa ta'ala ne. In yayi mafarki kuma ya gan abun barkin ciki ko na abu da ya tsoratar da shi, wannan daga shaytan. To kowanne idan mutum ya farka akwai addu'a, akwai zikiri da ya kamata yayi. Yace wal aql, haka na kuma zikirin da mutum zai yi idan ya zo cin abinci. Wal khala, idan mutum ya zo shiga bayan gida, zikirin da zai yi. Was safar, idan mutum ya zo yin tafiya. Wal masar, ko kuma idan ana ruwan sama. Wal azan, haka na kuma idan an kira sallah. Wal masjid, haka na kuma idan mutum zai shiga cikin masallaci. Wal istikhara, haka na kuma idan mutum yana so ya dauki yanke hukunci akan wani abu ya rasa me zai yi, akwai addu'an istikhara. Wal musiba, haka na kuma idan wata musiba ta samu mutum. Wal makabir, haka na kuma zikirin da za a karanta idan za a shiga cikin makabarta. Wal rih, haka na kuma idan ana iska. Wal ru'yatul hilal, haka na kuma zikirin da ake yi idan mutum ya ga sabon wata. Wal rukubud dabba, haka na kuma idan mutum ya zo zai hau abun hawansa, dabba ko kuma mota ko wani abu haka. Wassalam, ko kuma abinda mutum zai faɗa ya yi sallama ga mutane. Wal ufas, haka na kuma zikirin da ake yi idan mutum ya yi atishawa. Wa siyamu dika, haka na kuma idan mutum ya ji kukan zakara, wani zikiri ne zaka yi. Wannan hik, haka na kuma idan ka ji kukan jaki me zaka ce. Wannan bah, haka na kuma idan ka ji kukan kare me zaka ce. Wa kafaratul majlis, haka na kuma kafaratul majlis, idan an yi taro an gama za a tashi me za, wani zikiri ne ake yi. Wa ru'yatu ahlil bala, haka na kuma idan ka gan mutanen da Allah ya jarabce su da wani bala'i, kaga mutum yana fama da wani ciwo, me zaka ce. Akwai zikirin da ake yi wa gairu, hada kuma wannan cinka wala raiba, wannan azkar duka da yawa zaka same su a cikin na a cikin sunan muslim. So ga ya kamata mutane su mallaki littafin sunan muslim ko kuma littafin azkar na Imam Nawawi. Yanzu kuma an samu sauke sunan muslim, ba ma sai ka rike littafin ba, akwai application din shi, zaka iya saukewa a cikin wayanka kana karantawa a kowane lokaci. Yace wala raiba anna man hafaza ala hadhihi babu shakka, duk wanda ya kiyaye wadannan abubuwa sayajidu al-asab mubasharan ke kalbiki, zai samu tasiri wannan abun kai tsaye a cikin zuciyarsa. Saboda haka zikiri yana taimakawa sosai wajen sabanta imani a cikin zuciya. Abu na gaba da malam ya kawo, abu na 12, ya ce wa min al-umuri allati tujaddidu al-iman, daga cikin abubuwa da suke sabanta imani a cikin zuciya shine munajatullah, shine mutum ya dinga ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala. Al-munaja shine magana a sirrin tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala, kana ganawa da Allah. Wal inkisaru bayna yadayhi, kuma mutum ya zama to kariyayye a gaban Allah subhanahu wa ta'ala, mana ya zama to ya kankanta da kansa gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Sai wa kullama kana al-abdu akthar dhullatan wa khudu'an kana ila Allah aqrab, duk sanda bawa ya zama to ya fi kaskanci da tawazu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala, to a lokacin zai fi samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. yake wa li hadha qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi zaman zalalahu sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid yake lokacin da bawa yake kusa zuwa ga ubangijinsa shine lokacin da yake cikin ina yake cikin sujada yake fa asbiru addu'a saboda haka a wannan yanayi ku yawaita addu'a me yasa haka malaka li anna halat sujud fiha dullatun wa khudu'un saboda halin sujada lokacin da mutum yammanne goshinsa akan kasa wannan hali ne na kaskanci ko ba haka bane da tawadu yake laysat fi baqiyatil hay'at wal awda ba a samu irin wannan yanayi a cikin wannan hali a cikin sauran yanayi na sallah ina ba samu gani sai falamma alzakal abdu jabhatu a lokacin da bawa yammanne goshinsa akan kasa fil ard a kasa wahiya ala shayfi wanda kuma goshinsa shine mafin daukaka bangare yake jikinsa ko ba haka bane mafin daukaka bangare yake jikin mutum shine goshinsa a sama yake to a lokacin da kan manne shi a kasa sai sara aqrab ma yakunu li rabbi sai zaman to shine lokacin da yake kusa zuwa ga ubangijinsa saboda shi ya kaskantar da kansa zuwa ga girman Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu ibn qayyim rahimahullah imam ibn qayyim yana cewa fi kalamin jamilin بلسان جملة والانتصار للتائب بين يدي الله يا اي وني مغانا يا فدا شي وني مغانا مي كيو ده هرشين واتو كسكنتي ده توادو نا واتو مي توبا ا غبان الله سبحانه وتعالى يا كان واسو مغانغانو واندا idan mutun yana so yayi tuba zuwa ga Allah ya kamata mutun ya fadi wadannan abubuwa zai nuna gaskiyan tubansa da kuma daukakan Allah subhanahu wa ta'ala yace fa lillahi ma ahla qaul alqa'il fi hadhihi alhal yace wato magana da mutum zai a wannan yanayi yayi zaki da yawa ya menene mutum zai ce yace as'aluka bi izzika wa dhulli illa rahimtani mutum zai ce ina roƙonka yana cewa Allah subhanahu wataala ina roƙonka da izzanka da daukakanka wa dhulli haka da kuma ina roƙonka da kaskancina illa rahimtani cewa ka menene kaimun rahma as'aluka bi quwwatika wa dha'fi ina roƙonka da karfinka Allah wa dha'fi da kuma raunina wa bijinaka anni wa fakari ilayka haka kuma ina roƙonka da wadatanka gabarina da kuma talaucina zuwa gare ka hadhihi nasiyati kana cewa Allah wannan shine mafarkwadana alkaziba makaryaciya alkhati'a ne laifi baina yadayka a gabanka abiduka siwaya kathirun wato bayinka banda ni suna da yawa ko babu ni kana da bayi da yawa a cikin halittunka la malja wala manja minka illa ilayk babu mafaka babu masira daga gare ka sai dai zuwa gare ka wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala sauran halittu kamar da muke malamu sai wan fada idan kana jin tsoro wani halitta kaga kura yanzu da ko kuma zaki ko kuma wani wanda yake fitu da kai me zaka yi zaka gudu daga gare shi ko waka bane to ka duk san da kaji tsoron wani halita gudu daga gare shi kake amma duk san da bawa yaji tsoron Allah gudu zuwa yake zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine bambancin tsoron halita da kuma tsoron Allah subhanahu wataala to ka mutum yana cewa la marja wala manja minka illa ilayk ina ba ta mun gani yace as'alu mas'alatal miskin ina roƙonka irin roƙon miskinai wa abtahilu ilayka ibtihalul khabi azzalil haka nan kuma ina mika kukana zuwa gare ka ina kiranka irin kira nan mai kaskanci mai tawadu wa ad'uka du'awul kha'ib adh-dharir haka nan kuma ina kiranka irin kira nan matsoroci makao su'alu man khada'at laka raqabatahu tambayan wato roko wanda ya kaskantar da wuyansa zuwa gare ka wa ragima laka anfuhu kuma ya bika koda baya so wa fadat laka aynahu kuma irin rokon wanda idanunsa sun cika suna zubar da hawaye wa zalla laka qalbuhu kuma irin rokon wanda zuciyarsa ya kaskanta zuwa gare ka yace fa indama yati al'azm mithli hadhihi alkalimat a lokacin da bawa yazo da irin wadannan kalmomi munajiyan rabbahu yana ganawa da ubanginsa da wadannan kalmomi fa inal iman yatada'afu fi qalbihi adha'afa mudha'afa a lokacin da ka samu imani zai ta ninninkawa a cikin zuciyarsa ina ba ta mugani saboda haka idan mutum ya zo zai gana da ubangijinsa ya kamata ya koyi nasuza da zai amfani da shi ina ba ta mugani ba wai mutum ya zo yana roƙon Allah yana magana a rushe babu babu wani rungi a maganar sa, ina fata maka ne irin wannan ba shi da tasiri, amma duk sanda kai ka zo zaka gana da Ubangiji, zaka roki Allah, kai amfana da irin wannan kalmomi, ai kai ma kaga irin yanda waɗannan kalmomi suke da tasiri a zuciyar mutum. Saboda haka an fi samun fatan karbuwan addu'anka idan ka amfana da irin wannan kalmomi masu kyau. Yace wa kazalika izharul ibtikar ila Allah, haka na kuma mutun ya nuna ya bayyanar da talaucin sa zuwa ga Allah subhanahu wataala, wato wannan mimma yukawwin iman, wannan ne cikin abin da yake karfafa imani a zuciya. Wallahu subhanahu wataala qad akhbarana bi fakrina ilayhi wa hajatina lahu, Allah subhanahu wataala ya ba mu labari wato talaucin mu zuwa gare shi da kuma bukatar mu zuwa gare shi. Fa qala subhanahu wataala, Allah subhanahu wataala ya ce wa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah, ya ku mutane ku ne matalauta zuwa ga Allah. Wallahu huwal ghaniyyu al hamid, shi kuma Allah shi ne mawadaci budadde. Saboda haka duka bayi suna da bukata zuwa ga Allah subhanahu wataala, shi kuma baya bukatan kowa daga cikin halittun sa. Saboda duk sanda mutum ya nuna talaucin sa zuwa ga Allah, wannan yana kara masa imani a zuciyarsa. Abu na gaba da malam ya kawo yace kisarul amal, shi ne mutum ya zama mai gajeren guri. Lokacin da muka yi bayani kan abubuwan da ke jawo raunin imani, mun ce mutum ya zama yana da dogon buri, ko ba haka bane? To haka na kuma duk sanda mutum ya zama mai gajeren buri, wannan shi ma yana taimakawa wajen kara imani a zuciyarsa. Yace wa hadha muhimu jiddan, wannan yana da muhimmanci sosai fi tajdidil iman, wajen sabanta imani a zuciya. Yaqulu ibn al-Qayyim rahimahullah, imam ibn al-Qayyim yana cewa wa min a'zama ma fiha, yana da cikin mafi girma abin da yake cikin abin da yake cikin ta hadhihi al-aya, ma fiha hadhihi al-aya, daga cikin abin da yake mafi girma wanda yake cikin ta shine abin da yake cikin wannan aya. Wato ayan da wani aya yake nufi, Allah subhanahu wa ta'ala cewa afara aita in matta'nahum sinin, Allah na ce da manzo Allah, kana gani idan muka in matta'nahum sinin, idan muka jiyar da su dadi tsawon shekaru, waɗannan kafirin da suka yi imani, idan muka jiyar da su dadi na shekaru, kuma ja'ahum ma kanu yu'adun, sai kuma daga baya abinda aka kasance ana musu alkawarin sa ya zo musu, wato mutuwa da tayar da su bayan mutuwa, bayan mutum ya rayu shekara 200 yana jin dadi, sai daga baya kuma abinda aka masa alkawarin sa ya zo masa, ya mutu kuma aka tayar da shi zuwa ga hisaba ran ta su kiyama. Allah ce ma azna anhum ma kanu yumatta'un, wannan abun da aka kasance ana jiyar da su dadin shi ba zai wadace su ba, ba zai amfane su ba. Ina fata mun gane ma'ana, da zaka kwashe shekara 100 nawa a duniya kana jin dadi, ka zo gaban Allah baka yi imani ba, Allah ba zai ce saboda wannan barin kyale shi tunda ya saba da jin dadi, barin kyale shi wani shiga da shi aljanna, wannan jin dadi ba zai amfane ka ba. Ina fata mun gane matuka baka yi imani ba. Shine ma agna anhu ma kanu yumatta'un, abinda aka kasance ana jiyar da su dadin shi ba zai awadace su ba, ma'ana ba zai tunkure azaba daga gare su ba. Haka nan wani aya Allah subhanahu wataala cewa ka allam yalbasu illa sa'atan min nahar, Allah ce kaman ba su zauna ba a cikin duniya a face wani lokaci daga cikin yini. Mala ya ce fa hadhihi kullu dunya, wato wannan shine dukkan rayuwar duniya ba, ma'ana mutum ya zo gaban Allah a tambaye shi kam labistu, lokaci nawa ne kuka zauna a cikin duniya, me za su ce? Labitna yawman aw ba'd yawm, ko ba ka bane? Za su ce mun zauna ne na yini guda ko kuma rabin yini ma, ko ba ka bane? Ma'ana bayan fa ya yi shekara 80 ko shekara 100 a cikin duniya, ya zo gaba Allah an ce shekara nawa kai a duniya, ya ce ya mamanta yana gani kamar kila yini da kawai a cikin duniya. Malaka fa hadhihi kullu dunya, wannan shine duniya fa gabaki danta. Saboda haka yace fala yatulul insan al-amr, bai kamata mutum ya tsawaita buri ba. Yaqulu sa'aishu wa sa'aibi, dinga cewa zan rayu shekara kaza, zan rayu shekara kaza, bai kamata haka ba. Saboda mai rayuwa gabaki da bai kai komai ba. Qala ba'd salat li rajul, wani daga cikin magabata yana cewa ga wani mutum, salli bina adh-dhuhr, yace masa ka zo kai mana sallar azhar, mana ka jagorance mu kai mana sallar azhar. Fa qala ar-rajul, sai wannan mutumin yace in sallaitu bikum adh-dhuhra lam usalli bikum al-asr, idan na muku sallar azhar ba zan muku sallar al-asr ba, mana idan na yadda na shiga gaba na yi limanci sallar azhar ba zan yi sallar al-asr ba, ba ni ne zan jagorance ku a sallar al-asr ba. Fa qala, sai wannan sallar din yace masa wa ka annaka tu'milu an ta'isha li salati dhuhr, la salati al-asr, mana kenan kai kana buri cewa zaka rayu Allah lokacin sallar al-asr kenan ko? na'udhu billahi min tulil amal, eje muna da matsayi da Allah daga dogon guri. Mana kamar tuna ne cewa zaka rayu har zuwa ga lokacin lazar, wannan kai dogon guri kenan ba. Kenan su salaf gani suke a kowane lokaci za su mutu. Ina fata mun gane. To haka yake kamata mutum ya kasance. Ina kuma wannan a lokacin su kenan. Yanzu ai ba magana tsaron lazar bane. Mutum zaka planning yake yi abubuwan da zai nan da shekara 10, nan da shekara 20, nan da shekara nawa. Ko haka bane. Kamar zai rayu a wannan lokaci alhali kuma ba shi da tabbas akan rayuwa. Abu na gaba da malam ya kawo shine at-tafakkur fi hakaratid dunya. Mutum ya dinga yin tunani akan wato kaskanci da wulakancin duniya. Duniya ba komai bane a gaban Allah subhanahu wataala. Hatta yazulu at-ta'alluq biha min qalbi al-'abd. Irin wannan tunani yana gusar da wato ta'alluki na zuciya ga duniya. Zai ga mutum bai rata ya zuciyarsa akan duniya ba. قال الله تعالى الله سبحانه يناجي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور التي رأيوا الدنيا بقومي با أفاجد دادي بيرود الواقع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مزارة من الكوانا تشوى إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا من قال لتي أبنتي دان آدم يارغا يا بغما مثالي من الدنيا أبنتي دان فكيتي مثالي هي نحكيك نرأيوا الدنيا nisa manzal yace fanzur ma yakhruj min ibn adam ka dubi abin da yake fita daga dan adam idan yace abinci wa in qazzahu wa mallahu koda ya gyara abincin sa ya sa masa magi wa mallahu ya sa masa gishiri ka da alima ila ma yasir ya riga ya san abinda wannan abincin zai koma zuwa gare shi bi mana idan ka ci abinci komai dadin abincin ko ya kai kokari ka gyara abincinka ka cika masa nama ka cika gishiri ka sa menene magi ka sa duk abin da zaka sa bayan lokacin me zaka yi kashi zaka je kai ko haka ba to wannan shine hakikanin rayuwar duniya komai jin dadin rayuwar duniya komai walwala da aka samu a duniya karshen ta shine karewa zai koma abun kyama idan mutum ya tsufa ya tsufa shi kanshi zai kyamace rayuwarsa ko ba haka bane to wannan shine hakikanin rayuwa kuma haka manzo Allah ce abinci da Adam ya riga ya buga ma misali ya buga misali ga hakikanin rayuwar duniya yace wa an abi hurayra radiyallahu anhu haka na kuma hurayra yana ya rawaito cewa qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ad-dunya mal'una wato duniya gabaki da an tsine mata mal'unu ma fiya duk abin da ke cikin ta kuma tsinanne ne illa zikrullah afati zikrin Allah subhanahu wa ta'ala wama walahu kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi wa au aliman ko kuma malami au muta'alliman ko kuma mai neman ilimi ina fata kuma so ka rayu wadannan su ne kawai abinda Allah ya yi albarka sauran abubuwa kuma kawai sun nuna cikin duniya saboda duniya ba komai bane bai kamata mutum ya dauki duniya wani babban abu na gaba da malam ya kawo yace wa min al-umuri al-mujaddida bil iman fil qalb daga cikin alamuwa da suke sabanta iman a cikin zuciya ta'zim hurumatillah shine mutum ya dinga girmama alfarmomi Allah subhanahu wataala abubuwan da suke da hurumi suke da alfarma a cikin addini musulunci ya kulu Allah ta'ala Allah subhanahu wataala yana cewa zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub wallahi duk wanda ya girmama wato abubuwa alfarma na Allah subhanahu wataala wannan yana da cikin takawan zuciya yace wa hurumatullah alfarmomi Allah subhanahu wataala fiya huququllah sune haƙoƙin Allah subhanahu wataala wa qad takunu fil ashqaf wadannan hurumat ne yuwa su kasance a cikin mutane wa qad takunu ya samu wasu mutane suna da alfarma a gaban Allah subhanahu wataala ya kamata a girmama su wa qad takunu fil amkina me yuwa su kasance a cikin wurare akwai su wurare ne masu huru ne suna da alfarma wa qad takunu fil azmina me yuwa su kasance a cikin wasu lokuta akwai su lokuta suna da alfarma a cikin addini famin ta'zim hurumatillahi fil ashkhas yana daga cikin girmama wato alfarmomi Allah a cikin mutane akwai alqiyamu bi haqqi rasul shine mutum ya tashi ya bi wato ya bada haqqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato manzo Allah wato mutum ne mai alfarma a addinin musulunci ya kamata mutum ya girmama shi wa min ta'zimi sha'irillah fil amkina daga cikin girmama wato wuraren alfarma a shari'a akwai ta'zim al-haram misalan wato mutum ya girmama harami wato haramin makka ko haramin madina saboda wannan wuri ne mai alfarma a shari'a ومن تعظيم شعائر الله في الأزمنة daga cikin girmama wato sha'air Allah a cikin lokuta shine mai ta'azimin shahr Ramadan mutum ya girmama watan azumi wata ne mai alfarma lokacin mai alfarma a cikin shekara saboda haka Allah ya ce wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih Allah ya ce duk wanda ya girmama har alfarmomin Allah subhanahu wataala wannan ya fi masa alheri a wurin ubangijin sa wa min at'azim li hurumatillahi adamu ihtikar as-sagair yana daga cikin girmama alfarmomi Allah shine kada mutum ya rena kananan zunubai ka zamanto ba ka rena kananan zunubai wa kad rawa Abdullah ibn Sa'ud ibn Mas'ud radiyallahu anhu Abdullah ibn Mas'ud ya rawaito Allah ya kara masa yarda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wa muhaqqarat adh-dhunub wato ina maku gargadi da wato kananan zunubai ka ku rena kananan zunubai fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikanka saboda me taruwa suke akan mutum har su halakar da shi kana gani ba wani abu bane karamin zunubi ne ka aikata wannan karamin zunubi yau ka aikata wannan gobe ka aikata wannan jibi haka ne za su yi ta taruwa har su yawa su halakar da mutum ina fata mun gani yace wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daraba lahunna masalan hakika manzo Allah ya buga misali ga wadannan kananan zunubai yace me kamar misali kaumin nazalu arba salati kamar mutane ne wanda suka yada zango matafiya ne suka zo suka yada zango a wani kasa kula wato kasa sahara kasan da ba komai babu ciyawa me yake zo me kiran shi da Hausa ha sahara ko wato shine sahara shine kula sahara sai yace fa hadara saniyul kon a lokacin sai mutane suka fara wani aiki فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود سن تارو سنا سو سي جيركي ني مي زاسي سي يتي فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود سي وني متن دا تكين سو يتبي يجي كاو ني ايتاجي ورجل يجيء بالعود وني كما يتبي يجي كاو ني ايتاجي حتى جمعوا سوادا هر سوكا تارا ايتاسوا دا يوا فاججوا نارا سي سوكا كنا وتا وانضجوا ما كذبوا فيه سي ابو دا سوكا سا اكن ونن وتان ينونا سوكا يي جيركي ابو دا سوكي سو ينونا wannan shine misalin kananan zunubai kaga inda itace guda daya ne kawai gare su ba zai yi su kunna wuta ba amma da suka dinga tarawa har suka samu suka kunna wuta babba to haka kananan zunubai karamin zunubi guda daya ba zai halaka da mutum ba saboda karami ne to amma kuma idan ya taru ba a lokacin sai yayi yawa sai ya halaka da mutum ina fata mun gani shine misalin da manzo Allah ya bada sai kawo magana wani daga cikin magabata wanda yake cewa halli zunuba sagiraha wa kadiraha zalika tuka wannan daga cikin magana tana cewa yace kabar zunubai sagiraha da kanananta wa kadiraha da kuma manyanta zalika tuka wannan shine takawa kabar zunubai ga baki da wasna kamashin fauka ardi shauk yahdaru ma yara kai kaman mai tafiya akan kasa wanda yake da kayya yahdaru ma yara yana kiyaye abin da yake gani kana tafiya ne akan kayya dole zaka dinga kiyayewa yace la tahkiranna sagiratan kada ka rena karamin zunubi innal jibala min alhasa saboda manyan duwatsu da kake gani ai haduwa suke daga kananan duwatsu saboda haka kada rena yace yakulu ibn al-jawzi fi sayd al-khatir ibn al-jawzi yana cewa cikin wannan littafin sa sayd al-khatir yace كثير من الناس يتسامحون في امور يظنوها حينا da yawa daga cikin mutane suna sakaci a cikin wasu al'amura azatan su abubuwa ne masu sauki ba komai bane wahiya taqdamu fil usul ala hal wala na abubuwa suna bata imani su mithal itlaq al basar fil muharramat misali mutum ya saki ganin sa yana kallo abubuwan da Allah ya haramta wa kasti'arati بعض طلاب العلم جزءا لا يردونه هذا كما مثال وصو طالب العلم ذا زو سو كربي ارو نواني جزئي واني جزئي نالتافي سو كربا ارو لا يردونه كما ذا سمير مكبا سونا غني wannan ba komai bane kin zai zo ka sai ka fara mun lissafi ka karba sai ka koma kai ta amfani da shi ba za ka marma da lissafi ba kana ga wannan ba komai bane to mutane suna rena irin wadannan abubuwa alhali kuma suna da tasiri akan imanin su yace wa kala ba'd salaf haka nan wannan daga cikin magana yana cewa tasamahtu bi luqmatin wani daga cikin salaf yana cewa tasamahtu bi luqmatin nayi sakaci da wani loma abinci fatana wasu ha sai na cinye ta. Kamar da misali ya gar abincin wani a aje ya zo ya dibilo malaiyaci ba ta da izinin mai abincin ba. Yace na yi sakaci da loma abinci wanda na ci. Fa ana liyau min 40 sanatan ila khalq. Yau ina jin kaina kamar nayi baya a imarina, nayi baya shekara 40. Kawai saboda me na cinye loma daya na abin wannan ba nawa ba. Yace wa hadha min tawadu'ihi rahimahullah. Ya fadi wannan ne saboda tawadu'unsa. Yana gani komai karamin zurbi in ka aikata shi zai janye maka, zai jaka baya a imaninka. Saboda haka kana mutum ya raina imani, ya kada ya mutum ya raina kananan zurbi. Wannan kawai shine abin da malai yake nufi. Abu na gaba da malai ya kawo yace wa min al-umuri allati tujaddidu al-iman fil qalb. Daga cikin alawan da suke wato sabanta imani a cikin zuciya alwala wal bara. Shine alwala wal bara. Me ake nufi da haka? Yace ay mawalatullah, mawalatul mu'minin wa mu'adatul kafirin. Mutum ya zanto yana kaunan mu'minai, yana son mu'minai kuma yana ki kafirai. Wannan shine ma'ana alwala wal bara. Ka so mutum saboda Allah, ka ki shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Ka so mu'minai kuma ka ki kafirai. Wa zalika anna al-qalb. Wannan ya zanto haka ne saboda me? Shi zuciya idza ta'allaka bi a'da'i Allah yad'uf jiddan. Idan zuciya ya rataya da makiyan Allah to zai zama to yana da rauni sosai. Wannan haka yake idan mutum yana cakuduwa da kafirai da waɗanda ba su da imani ko masu sabo ko ya so ko ya ki za su yi masa tasiri a rayuwarsa. Saboda haka idan mutum yana zuciyarsa ya rataya da makiyan Allah wannan zai raunana imaninsa. Yace wa tazwa ma'anil aqida fi haka nan kuma yana tafiyar da wato tasirin imani a cikin zuciyarsa. Fa idza jarrada alwala lillah idan mutum ya marda wala'insa ga Allah yajibince Allah shi kadai. Fa wala ibadallah idan mutum yana kaunan bayin Allah almu'minin mu'minai wa nasarahum kuma ya taimake su wa ada Allah kuma yayi kiyayya ga makiyan Allah wa makkatahum kuma ya ki su fa innahu yahya bil iman a lokacin zai zamanto zuciyarsa zai rayu irin rayuwar na imani. Saboda haka kasancewa kana tare da mu'minai, kana son su kuma kana kin kafirai, wannan shi ma yana jaddada imani a zuciya. Abu na gaba da malam ya kawo yace walit tawadu daurun fa'al fi tajdid al-iman. Haka nan kuma tawadu a rayuwar mutum shi ma yana da wani dauri mai karfi a cikin sabunta imani. Wa jala'ul qalb min sada'il kibar. Haka nan kuma yana yaye zuciya daga cutan girman kai. Li'anna at-tawadu' fil kalam wal af'al wal madhhar. Saboda idan mutum yake yana da tawadu a cikin magananta, a cikin ayyukansa, a cikin shigansa, wannan dalun ala tawadul qalb, wannan yana nuna zuwa ga tawadunsa a cikin zuciyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam yana cewa albazazatu min al-iman. Me yana ma'ana albazaza? Shine mutum ya zama to yana shiga irin shigan da ba na alfahari ba. Wannan shi ma'ana albazaza. Ka sa kaya simple, irin wannan yana da cikin imani. Ma'ana albazaza anan ba wai mutum ya sa kayan da ba. Ina fata mun gane kamar da wasu suke tunani sai ga wasu baya tsafta ba zai wanke bakin sa ba zai sace gashin sa ba zai goge kayan sa ba in ka san me yasa yace albazara sunan iman wannan ba shine ba nan bazara ba. Inna Allaha jamil yuhibbul jamal ko ba ka bane Allah mai kyau ne kuma yana son mai kyau. Saboda haka abinda ake nufi da albazara nan shine ka sa kaya wanda ba na alfahari ba, kaya wanda ba zai jawo hankalin mutane zuwa gare ka ba, shine ma'ana albazara nan. Saboda haka irin wannan yana daga cikin imani. Wa qala aidan kuma Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man taraka al-libas tawadu'an lillah, wanda yayi bar sa wani kaya saboda tawadu ga Allah, wa huwa yaqdiru alai al halik, kuma yana da iko da zai sa wannan kaya, yana da kudi da zai saye ka. Idan mutum yayi wannan da'ahu Allahu yawmal qiyama, Allah zai kira shi a ranar tashin kiyama ala ru'usil al-khalaiq, a gaban dukkan halittu gabaki da Allah zai kira shi hatta yukhayyirahu min ayyi hulal al-iman sha'a yulabisuha, Allah zai bashi zabi daga cikin ado imani wanda yake so sa sanya masa a wannan ranar a ranar tashin kiyama. Saboda me? Saboda ya bar sa wani kaya saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad kana Abdurrahman ibn Auf, haka nan kuma Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu la yu'rafu min bayna habibihi, wani Abdurrahman ibn Auf mai kuri ne sosai a cikin sahabbai, amma kuma da yake ya kasance ba a iya bambanta shi a tsakanin bayinsa. Idan yana sakin su ba za ka iya bambance wane ne bawa, wane ne kuma mai gida a cikin su ba. Saboda me? Yana sa kaya ne simple irin kamar kayan da su ma suke sawa. Saboda haka irin wannan shi ma yana cikin abin da yake jaddada imani a zuciya. yace wa hunaka amal lil qulub muhimmatun fi sajidil iman, haka kuma akwai wasu ayyukan zuciya, ayyukan zukata wanda suna da muhimmanci wajen jaddada imani. Misali mahabbatullah, wato mutum ya so Allah, wal khawfu minhu, mutum ya ji tsoron Allah, wa raja'uhu, mutum ya yi fatan samun ladan Allah, wa husnul zan bihi, mutum ya kyautata zato da Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkul alayhi, mutum ya tawakkali ga Allah, wa ridha bihi, mutum ya yarda da Allah, wa bi qada'ihi, ya yarda da abinda Allah ya kaddara masa, wa shukru lahu, mutum ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa sidqu ma'ahu, mutum ya gasganta tare da Allah subhanahu wa ta'ala, wal yaqinu bihi, mutum yana da yaqini ya da Allah subhanahu wa ta'ala, wa thiqatu bihi subhanahu wa ta'ala, idan yana da thika ya yarda, yana da karfin yaqini da Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawbatu ilayhi, mutum ya yi tuba zuwa ga Allah, wa ma siwa zalik min al'amal al-qalbiyya, da kuma wannan cin haka daga cikin ayyukan zukata. Saboda haka wannan abubuwa duka suna taimakawa wajen jaddada imani a zuciya. Yace wa hunaka makamat, haka kuma akwai wadansu matsayi yambage alal abdi alwusul ilaiha, ya kamata bawa yayi kokari ya isa zuwa ga wannan matsayin, listikmal alilaj, domin ya cika magani na raunin zuciyarsa. Kamar me? Kal istikama, kamar yanzu yana da istikama, ya daidaita, ya daidaita akan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inabatu, ya mutum ya mayar da al'amuransa zuwa ga Allah. Wa tazakku, yake zama to yana yawan tunanin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal i'tisam bil kitab was sunnah, yake zama to ya kama, ya rike littafin Allah da sunnan manzon Allah. Wal khushu, yake zama yana da khushu'i, wa zuhud, yake zama yana da zuhudi, wal wara, da kuma da warau. Menene bambanci tsakanin zuhud da warau? Ha? Wa yasan? Menene bambanci tsakanin az-zuhud da al-wara'? Dika ana nufin mutum ya guji duniya ne, amma abin da ake nufi da zuhud kamar da malamai suka yi bayani shine mutum ya bar duk wani abun da ba zai amfane shi ba a lahira. Wani shi ma'ana az-zuhud, duk wani abun da ka san cewa wannan abun ba zai amfane ni ba a lahira, kusan mutum ya nisanci shi. Al-wara'u kuma shine mutum ya nisanci duk wani abun da zai cutar da shi a lahira. Ina ba ta gane. Saboda haka malamai suna cewa zuhud wani matsayi ne wanda yake sama da alwarau. Saboda me? Mai zuhudu yana barin abin da zai cutar da shi, haka kuma yana barin abin da ba zai amfane shi ba. Ina fata mun gane. Ko da ba zai cutar da shi ba, tunda ne ba zai amfane shi ba a lahira, to sai ya bar shi ma. Amma mai warau shi kawai abin da zai cutar da lahiransa yake nisanta. Zai iya aikata wani abu ko da ba zai amfanar da shi ba a lahiransa. Ina fata mun fahimci wannan. Wannan shi ne az-zuhud da alwarau. Yake wal muraqaba, sannan kuma mutum yana tana da muraqaba, ma'ana yana yawan tunawa da Allah, yana ganin Allah na ganin shi a kowane lokaci. Wa qad afada fi hadhihi al-maqamat Ibn al-Qayyim rahimahullah, yace Imam Ibn al-Qayyim yayi bayani ne yawa akan wadannan matsayin a cikin littafinsa Madarijus Salikin. Yana da littafi Madarijus Salikin, littafi ne mai kyau sosai, yayi bayani akan wadannan abubuwa. Sannan kuma abu na gaba da malam ya kawo, yace wa muhasabatu an-nafs muhimmatun fi tajdid al-iman, mutum ya dinga yi ma kansa hisabi, wanda yana da muhimmanci wajen jaddada imani. Yaqulu jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, Allah ke ya kodan kula yi imani, ku yi takawa, ku bi Allah da takawa, ku yi tsoro Allah, sannan kuma rai ya dubi abinda yake kaddamar zuwa ga gobe. Kowa ya dinga tunani me kake kaddamarwa zuwa ga gobe kiyama, sawa'u ta aikin alheri ko aikin sabo, ka dinga tunanin me kake kaddamar zuwa ga gobe. Wa qala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Umar kuma yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ku yi ma kanku hisabi tun kafin a yi maku hisabi a gobe kiyama. Wa yaqulu al-Hasan, haka kuma Imam Hasan al-Basri yana cewa la talqa al-mu'min illa wa huwa yuhasibu nafsahu, ba za ka haddar mumini ba a fashi za ka same shi yana ma kansa hisabi. Wannan shine tabiyan mumini, yana ma kansa hisabi tun kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa hisabi. Wa qala Maimun bin Mahran, wannan bawa Allah kuma yana cewa inna taki ashaddu muhasabatin li nafsihi min sharik shahi, yace me takawa za ka same shi yana yafi tsananin ma kansa hisabi sama da abokin tarayya mai rowa. Kasan idan kana business da mutum kuma ya zama to mai rowa, to zai dinga sa ido a duk abin da ake yi, kullu cikin lissafi yake, don gane baya so ka cuce shi ko ba ka bane. To mumini yana ma kansa hisabi sama da irin wannan mutumin. Ina wata mugari ina yace wa qala ibn qayyim rahimahullah, ibn qayyim kuma yana cewa wa halaqun nafs, min ihmali muhasabatiha, abin da ke jawo halaka na rai shine me, yana daga wato king barin hisabin ta. Idan baka yi ma kanka hisabi, to zaka halakar da kanka. Wa min muwafaqatiha wattiba'i hawa, haka nan kuma daga cikin abin da ke halakar da shi shine mutum ya zama to yana so ya bi zuciyarsa, ya zama to kullu yana cikin dace da zuciyarsa. Saboda haka idan mutum yana biye ma son ransa, wannan zai halakar da shi. Yace fala budda an yakuna lil muslim waqtun yakhlu fi, ya kamata musulmi ya zama yana da wani lokaci wanda yake ware kansa a ciki, ya khlufi bi nafsi, yana ware kansa a ciki, fa yuraji'uha, sai yayi murajan ransa, mana ya bibi rayuwarsa gabaki daya me yake aikatawa, wa yuhasibuha, yayi ma kansa hisabi, wa yanzur fi shani, ya duba cikin shani rayuwarsa, wa ma za qaddama min azat li yawm al ma'ad, kuma ya duba me ya kaddamar na guziri ga gobe kiyama. Wannan shine tabiyan musulmi. Daga karshe ma lace wa khitaman, fa inna du'a Allah azza wajal, yace addu'a, kiran Allah subhanahu wataala, min aqwal asbab, yana daga cikin mafin karfin sababin da mutum zai bi wajen allati yanbaghi 'alal 'abdi an yabdulaha, yana daga cikin sababin wanda ya kamata bawa yayi kokari ya aikata ta, sai kai kokari ka dinga yawaita addu'a, kana kiran Allah subhanahu wataala ya taimake ka, ya karfafa imani a zuciyarka. Kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam, kamar da manzon Allah yake cewa innal imana la yakhluqa fi jawfi ahadikum kama yakhluqa thawb, manzon Allah yace lallai imani yana kodewa kamar a cikin cikin da daga cikin kamar da rigansa yake kodewa, kana sa riga kullu kana wanke shi, bayan lokaci zai kode ko ba ka wani, to haka imani shi ma yana kodewa a cikin zuciyar mutum. Saboda haka manzo Allah ya ce fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum, saboda ku dinga roko Allah ya jaddada imani a cikin zuciyarku, idan kuka bar imanin ku haka zai zama to yayi rauni, zai kode. Sai malai rufe da addu'a yace Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna, ya kai Allah muna rokonka da sunayenka kyawawa, wa sifatukal ula, da kuma sifofinka madaukaka, an tujaddida al-iman fi qulubina, muna roƙonka ka jaddada imani a cikin zukatanmu. Allahumma habbib ilaina al-iman, ya kai Allah ka soyar da imani zuwa ga zuciyarmu, ka sa zuciyarmu muna son imani, wa zayyinhu fi qulubina, kuma ka kawata shi a cikin zuciyarmu, wa karrih ilaina al-kufra, ka sa mu muna kiyaman kafirci, wal fusuka, da kuma fasikanci, wal isyan, da kuma sabo, wa ja'alna minar rashidin, ka sanya mu daga cikin shiryayyu. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa katabahu Muhammad Salih al-Munajjid. Da wannan muka zo karshen wannan littafi, abinda muka karanta daidai Allah ya mulara, inda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Ina fata dai gurgudu na yi bayani kun fahimta, duk da raunin Hausa na ne, Hausa ne ba wa Hausa ba ne, da yasa dikita bubbuga shi haka, wasu abubuwa sun kasa fasara da Hausa. Almuhim dai abinda nake son faɗa kun gane ko, da haka muka zo ƙarshen wannan littafin insha Allah. Idan akwai masu tambaya gurgudu abin da wasu haka, za mu ba da amsa insha Allah. Alaikum salam. الولاء والبراء. الولاء والبراء. نعم. أبونا أكيد نبي. سامحني سو مني مميني كم يكفي كافرين سين أزوجيا. كي wato wannan sifan kafirci da ke tare da shi, amma wannan baya haramta kai masa mu'amala mai kyau. Ina fata mun gane, mana ka ki wannan kafircin da yake, ina fata mun gane, ba wai ka ki yi mu'amala da shi ba, matuƙa bai yake ka ba, Allah bai ce ka yake shi ba. La yanhakumullah an alladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi, kuma na inna allaha yuhibbu al-muqsitin, Allah bai hana ku ba, matuƙa ba su yake mu ba, babu wani kiyaya tsakanin mu, to ba Allah bai hana mu mu yi musu mu'amala da kyau ba, amma kuma duk da haka za mu kiyamuci wannan kafircin da suke kansa. Ina fata kuma da shi, yasa idan suna wani abu na kafircin su ba za mu yi farin ciki da haka ba, saboda mai kunta wannan abin da suke yi sabo daga Allah subhanahu wataala, kuma ba za mu taimake su akan kafircin su ba. Ina ba zan gane wannan shine alwalau wal bara.
babu
abu na tarihi kan tsaya wa da ta san abu da yake da aljanna wannan yana nufin shedanu ga gane wadanda suke kokari su fadar da mutum ko ba ka wani ba mu ka karanta nan ba shedan yakan ajiye menene kambin sa a kan ruwa ko ba ka wani ya tura shedanu su je su yi barna a cikin kasa ko ba ka wani su je su dawo wannan ya dawo yace na aikata kaza yace baka yi kuma wannan ya dawo yace na aikata yace baka yi kuma wannan zai na har wanda zai zo yace ban rabu da shi ba har sai da nasa ya saki matan sa yace kai ne madalla da kai ko haka bane ya rungume shi saboda a cikin akwai aljanu da yawa wanda suna nan suna yakan mu kokarin su suna me shine me su fadar da mu daga hanyar Allah fa duk wanda irin wannan ya zo yayi kokari da zuciyar mu'mini bai ci nasara ba sai ya koma baya kamar mu'mini yarin jayin shi ko haka bane ya kasance yana cikin hasara da kuma bakin ciki yana zaune yana cikin damuwa sawar yan wansa shi gamar zuwa sai me yasa me shi to da wani mutum ko amin sunne shi ne ya tafi shi ma ina ba dan gane kamar da idan aljanna shi mutum zamu ji aljanna ya tafi shi ba ka kuma shi ke jaron shi ina ba dan gane wannan shi na wani malaki ne amma dan ba kuma babu da haka daga sati mai zuwa babu karatu kuma rana lahadi zan tafi hutu sai bayan wani lokaci kuma insha Allah a kusa aka nike ko ba ta duk da sauki da tafi nikan dauki hutu kafin samu wani lissafi kuma musa insha Allah amin ya kuma da kaira sai da ka insha Allah daga sati ne zuwa babu karatu na ranar lahadi in akwai malami sai ya sa karatu ta wannan ranar lahadi zuwa bayan lokaci insha Allah zan nemi wani lissafi kuma wanda za mu sa zan sanar da masu kula da harkar masallaci sai a sake samu lissafin da karanta insha Allah الله يكرم انا فهمت الله يبارك لي من الباقه من اصلا كلام دي الحمد لله شكرا لا اله الا انت استغفرك ليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته